بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكيم الخالق العظيم الحليم الصادق الكريم الرحيم الرازق رفع السبع الطرائق بدون عمد ولا ألائق وثبت الأرض بالجبال الشواهق خلق الإنسان من ماء دافق وألزمه بالشرائع الوصل الألائق وسمهه الخطئ والنسيان فيما لا يوافق أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مخلص لا منافق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمت دعوته النازلة والشاهد صلى الله عليه وعلى أمين قرم الوافق وبرجة بالهزم اللائق وعلى عمر مدوك الكفار وقاشف المغالب وعلى عثمان ما استحل حرمته إلا مالك وعلى علي الذي كانت بشجاعته تسلك المضايق وعلى أصحابه الذين كان لهم صواهر الفائق وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله من ذكر سلكي قوليا واندا جيكم بيوسا yaba mu dama zuwa da iyaye mata masu albarka a wannan gari na Aucan karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. A yau Asabar 12 ga watan Sha'ban hijirar Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina ya da shekaru 1,447 wanda kuma hakan ya daidai da 31 da ainihin wato watan Janairu 2026 miladiya. Kamar yadda kuka ji bayani ya gabata, munasabar wa'azzuka da wannan uwar kungiya uwa maba da mama kungiyar jama'atul zalikul bid'a wa iqamatus sunna take gabatarwa a cikin jihar Kaduna da ma ainihin wato kewaye wato muka dubu zumo gaba daya muka taho karamar hukumar Ikara domin gabatar da wa'azuka na jihar Kaduna. Cikin ikon Allah an zaɓi masallatai 26 a ƙaramar hukumar gaba ɗayanta waɗanda za a ainihin wato gabatar da wa'azuka a ciki. Daga ciki Allah ya ƙaddari aka zaɓi wannan masallaci mai albarka, masallacin Dabino a Aucan gari wanda tun shekaran jiya akwai malamai waɗanda suke ta gabatar da ainihin wato karatuttuka. Waɗannan maluma suna nan tare da mu har jiya Juma'a, har ma jiya cikin dare da kuma yau bayan sallar asuba, gashi kuma yanzu muna tare da iyaye mata a karo na biyu wanda ajiya an gabatar da karatu wannan karatu da muke yi yanzu shine karatu na ƙarshe a cikin jerin jerin karatuttuka da wa'azuza da malamai suke gabatarwa a wannan gari na Aucan wanda insha Allah ta'ala daga wannan karatu na yanzu sai kuma wato tafiya can ainihin garin karatun da mun gabatar da wa'azin ƙasa wato wa'azin jaha a wannan dare na yau dinnan da kuma gobe muna fata duka Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin duk abin da aka ji ya ba da dukkan aiki da shi ya ku iyaye mata ku sani Allah madaukakin sarki ya darasa ku ya muku ni'imomi da yawa a lokacin da kuka kasance wulaƙantattu waɗanda ba su da ƙima da daraja a wajen turawa na yamma wanda mace a wurinsu ba komai ba ce face wata aba da ita kanta gadon da ake yi bata da kusu bata da komai idan wani nata ya mutu sannan su sanya ta a matsayin mai tarban baki a shaguna da cikin manyan motoci da jiragen sama su sanya ta zaman tumi fitowa ta rawa yara ana kallanta babu wani abu da mace take da shi na kima da daraja sama da kawai wani aba ce ita wata halitta ce da ɗan namiji zai ji daɗi da ita amma addinin musulunci ya ce ba haka kike ba ya ce ke ma iya ce ke ma kina da daraja kina da kima kina da falala balma a wurare da yawa ya fifita ki a kan maza ya kuma umarci namiji ya mutunta ki ya darasta ki ba abin da yake da kima da daraja to kula da shi ake ana ba shi kula ne yanzu yana kuɗin ki yake yana aljihun ki ko yana cikin jaka ba wanda zai zo yana tafiya da kuɗin sa haka yana tafiya yana rike da kuɗi ko wani haka ko akwai babu wanda zai haka wayannan mara suke hannayen mu aljihu muke takata saboda tana da daraja to haka ce kanki a matsayin ki ta mai daraja mai kima Allah ya umarni da a taka yaki a alkinta ki an fahimta Allah ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku tabbata a gidan tajin ku kar zauna kar ku kar ka samu mata suna yawo sinan sinan sikiya sikiya kar ku tsaye tabarruji tabarruji na jahiliya na mutanen farko mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su cika fita ba in sun fita ko masallaci da su ko majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ki gan su suna yawo irin yadda wasu daga cikin mata na wannan zamanin suke yi ba wanda rashin fitowar nasu har ya sa suka kai kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa maza mafi yawa sun kwashe alkhairi da lada na zama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ba su da kaso ne Annabi ya sa su sa rana a gidan Nana Asma ya je ya karantar da su ya musu wa'azi an fahimta haka Annabi yake yi haka suka je ini Annabi yana yi wa maza huɗuba sannan ya matsa kusa da mata su ma ya musu wa'azi ya karantar da su
da har ma daga cikin abin da yake fada wata rana yace mata ku rike yin sadaka domin na ga ku ne kuka fi yawa a wuta Allah ya kyauta Bilal shi ke da gautar sa abin ma ya kunsa mata suka zabo da gwalagwalai sarka ne da ɗan kulle zabba ne a matsayin sadaka da annabi yake sarkai saboda haka idan kika kalli wannan ya ci gane cewa Allah madaukakin sarki ya miki ni'ima ya yi da kai wani lokaci a rabon gado ki ci yaro ki ci rabi wani lokaci ki ci ɗaya bisa hudu wani lokaci ki ci ɗaya bisa takwas wani lokaci ki ci ɗaya bisa shida an zai ta bayan da ba ta kama wanda a da ke ɗin ce ake gada ke ba ki da gado saboda haka ya zama wajibi mu gode wa Allah a kan ni'imar da ya mana Allah madaukakin sarki yana cewa kuma da tus'alun na yawan idin alin na yi lallai da tambaye ku a wannan rana a bisa ni'ima da aka yi muku ranar tashin alkiyama Allah ya miki ni'ima ta samun miji wanda yake uban ƴaƴanki ne Allah wani fi zarke cewa ashirun bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja wala ki zauna zaman aure tare da mijinki kyautata shi ma ya zauna da ke da kyautata amma maza suna da daraja ɗoriya sama da ta mace ke ga kenan har kina so ki rabauta a wannan rayuwa ta duniya dole ne ki zama mai da'a da biyayya ga mijinki dole ne ki zama so mai yawa aure ruko da tsarawa hakura ba mai yi masa aure mai ma'aure ba mai ma'aure ruko sa kai na kashi ba ore ne daga ina kike daga gida nake ina za ki gida za kawai shi kina gida kina zama ibada saboda shi aure ibada ne ba al'ada bane kamar yadda wasu da yawa daga cikin magidanta suke ɗauka magidanta maza da mata ayya ta ce sai aure ko ƙanina kowa na ni ba shi sa zan yi na ga ana yin aure a gidan mu a ibada ne ba al'ada ba dai idan aure ya zama ibada ba za ki yi shi ba sai yadda Allah ya ce sai yadda Allah ya tuna haka annabi ya karantar to shi ne yadda ake yin aure ki taɓaitu da mijinki kafin ka yi biya tabarruji kina kallon waɗansu mazaje kamar da ya faɗa a ayar ya ce wala tabarrujina tabarrujar jahiliya da duniya kake da tabarruji irin na mutanen farko so yawa shi wannan aure muke magana a kansa yana daga cikin hikimomin yinsa shi ne samar da nutsuwa ga miji samar da nutsuwa ga miji Allah madaukakin sarki yana cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha na daga cikin ayoyi da ke nuna kudura ta Allah shi ne mahalicci ya sanya muku matayenku daga jikinku don ku samu nutsuwa zuwa gare su ashe ke ya ce yawa mai albarka daga cikin hikimar halittar ki shi ne samar da nutsuwa ga mijinki idan ba ka samun masa da nutsuwa a gidansa to ki tabbata kin kauce wa asalin ɗabi'ar halittar ki wanda kuma in kika mutu a haka to abin ba zai haifar da ɗan yiwu ba za ki yi haɗuwa da fushin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma ya kuma sanya ƙauna da tausayi a tsakanin mace na tausayin mijinta in ji matar gaskiya ce ta Allah da annabi ce ta kirki ce ta gidan mutunci sannan miji yana tausayin matarsa shi ma in dai mutum ya yi ɗan asali ɗan kirki ɗan gidan mutunci annabi sallama yana cewa ma akrama an-nisaa illa karimun wa la ahanahunna illa rahimun ba mai karrama mace bai darasta ta sai mutum mai karanci sai mutum mai daraja ko asali ba ko mai wulakanta ta sai mutumin banza wanda bai san daraja ya bace ba wanda yake dan gidan marasa mutunci Allah ya ci saboda haka wannan hikimar da muka dauka da farko wato sanya nutsuwa a cikin zukatan ba'a hikima ta biyu ita ce bin umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala don Allah mun ce sarki ne yake cewa yake huma qabalakum min an-nisa'i masna wa thalatha wa ruba ku awara abinda ranku ya muku dadi abinda ranku ya muku sukari cikin mata ku awara mata biyu ko ku awara mata uku ko ku awara mata hudu daga nan sai Allah annabi yana magana da taron jama'a ba la nufin wai kowane ɗaya imamu ya aure hudu da aure uku nawa kenan a ya aure hudu ya zo ya aure uku bakwai ya ƙara auren biyu nawa tara ya ƙara auren guda ɗaya nawa kenan to ba haka ake nufi ana ta ya ku samari dukkan ya ku mazaje in za ku yi aure duk wanda zai aure a cikin ku ya aure bakwai yana iya auren guda biyu kowa a cikin ku ya aure biyu ku dukan ku ba ana nufin wai kowa ya aure mata biyu ba sannan wasulat ko uku ko kuma ruba ko hudu daga hudu ba a wuce koyi idan ma idan ba za ka iya adalci za ka ce a wara to ɗayan ma ba wai ga wanda ba adali ba ne sai adali ita karta ɗaya idan ba ka iya adalci ba ka hakura kai a wara ina fata ana fahimta to saboda haka yin aure intisalu awamirillah idan mutum ya aure iyayenki sun miki aure sun bi doka da umarnin Allah madaukakin sarki ne suka yi miki aure domin shi ne ya ce ma ƙaru a cikin wannan ayar za mu fahimci cewa addinin musulunci bai yarda da auren dole ba babu auren dole a musulunci domin cewa ma qabalakum yana nufin abin da ranku ya muku daɗi wanda kuke so ranku ya muku sukari da shi abin da kuka ga dama ba ashe ba za ki ɗauko wata ki aura wa ɗanki ba alhalin ba ya santa ko alhalin ba ta kai shi ko ki auro wani ki ba ɗanki alhalin bai santa ko kuma ba ta kai shi dole ya zama to akwai soyayya a tsakaninsu ina ba ta ana fahimta domin ba a ba yana fassara ma'anar wato wannan aure da Allah madaukakin sarki ya ce a yi ta hanyar samar da nutsuwa so wannan hikima ta biyu kenan hikima ta uku wato akwai wato ta haƙiƙo ba hatin nabi sallallahu alaihi wasallama tabbatar da alfahari da annabi zai yi da al'ummar ta ranar tashin alƙiyama domin ya ce ta zawwaju alwaluda alwaluda fa inni mukafirun bikum al'umama yawmal qiyama wata riwayar ma fa inni mukafirun bikum al'anbiya'a yawmal qiyama annabi ya ce ku aure matan da kuke so mun ga dole sai an yi soyayya ba aure babu aure babu soyayya kuma kuke son su ku riƙa haihuwa kar a yi aure don kar a haihu a yi aure a riƙa shan ƙwaya kar a haihu a yi aure a je a sanya implant kar a haihu a yi aure a je a yi allura kar a haihu a yi aure don a haihu idan Allah bai kawo haihuwa ba wannan shikenan Allah ne bai kawo ba saboda haka wannan yawan alfahari ko in ce yawan mu wanda annabi zai alfahari da yawan mu ba zai tabbata ba sai mun yi aure shi ne taƙiƙu wa hakin da bin sallallahu alaihi wasallam ko domin al'ummomi za su zo da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallama zai so zai yi murna zai ji daɗi a ce al'ummarsa ta fi kowace al'umma yawa ranar tashin alƙiyama har ma yana faɗa a wani hadisi ya ce udizat alayyar umam an nuna mini wasu al'ummomi a ranar lahira ya ce fara'aitun rajula ko fara'aitun nabiya wa laysa ma'ahu ahad na gona annabi ya zo ba wanda ya imani da shi ba ko mutum da wani nabiya wa ma'ahu rajula wa rajulan wani annabi mutum ɗaya wani annabi mutum biyu suka yi imani da shi yace daga wani taro dan tazo mai yawa ina murna ina cewa hadihi ummati wannan ummata ce sai aka ce a ba al'ummar ka bace ha ga Musa wa qaumuhu a ce wannan annabi Musa ne da jama'a sa sai aka ce dubalan annabi ya kalle idan sa kawai sai ya hangi dan tazo mai yawan gaske yace fa idza bi sawadin azim sai ga wani dan tazo mai tsawon gaske mai yawan gaske aka ce hadihi ummatuka waɗannan su ne al'ummarka dama al-bishir minhum ummatun minhum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighayri hisab a cikin su ma akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah sai ya mu cikin su sahabi Ukasha ibn Mihsan yayi maza yace ya rasulullah ulullah li ala kullu minhum ya annabi Allah ka roƙa mun Allah an kasance cikin waɗannan mutane 70,000 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anta minhum kai kana cikin su duk da kullu kofa ga duk wanda zai taso yazo ya ce annabi ya roƙa masa kamar yadda wani a cikin sahabban yayi annabi ya ce masa sabaka ka bi ha Ukasha Ukasha ya riga ka saboda haka yan uwa su albarka babu yadda za a yi ayi wannan ya kasance an samu yawa na al'umma a lokacin da kuma aka yi auren da ba a son juna ko aka yi auren da ba a son a haihu wannan abin duka ba zai tabbata ko dole sai an samu wannan hikima ta biyu ko in ce ta hudu shine hifzul nasl al-bashar kiyaye kasar dan adam domin shi dan adam kasarsa gaba daya ya kare wani lokaci lokacin da aka yi ruwan tufana da aka halakar da kafirai waɗanda ba su yi imani da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ba domin da aka yi ruwan tufana gaba daya aka halakar Allah ya warce shi ya yi kwale-kwale ya shiga cikinsa da shi da waɗanda suke yi imani to waɗannan da suke yi imani malamai suka ce matansu ne suka rika haihuwa suna aure suna hayayyafa har aka same mu amma ban da haka da cin cin tsarin nan adam ya riga ya kare kun fahimta amma da suka rika hau aure suna haihuwa sai tsarin nan adam ya wanzu a bayan kasa har aka same ni har aka same ki haka ne to shi kaddara an gani aure nan sun za a samu ni ba wanda za a samu wasu malamai suka ce wannan mutane mummunai tsakansu ya tsaya Allah ya maida matansu sun zamanto a ƙimai ba su haihuwa sai dai annabi Nuhu kaɗai da zai asali suka rika haihuwa da dai duka maganganu da malamai suka yi da dukkin ga kenan ashe ni da nake zaune a nan gurin da ke rike zaune a nan gurin tsakan mu ɗaya kakannin mu da su ne sahabban annabi Nuhu waɗanda suka yi imani cinga ta hanyar aure an kiyaye dan adam wanda da babu aure da su wannan tsoro ya riga ya kare ina fata ana fahimta a bisa cewa annabi Nuhu alaihi salam yayi rayuwa kusan sama da kowane annabi a bayan kasa domin annabi Nuhu yayi shekara 1100 kuma yayi shekara 150 shekarun haka ne shekara 150 ne shekara ba da 150 ne ba dari na ya aka kuce da 150 bajiwa baji a cikin yawon ya sai ku ce ya yi shekara 950 ha na ka ku ji tsoro ni ma bako bane ni ma dan aushan ne ko ku ga ni a cikin ba ku ne ba iyaye da ba ku sanar wace ce take magana ko ku ji tsoro ku magana shekara dari nawa kuce shekara dari tara da hamsin ko akwai dalili ba kula karanta Qur'ani ba to a tado da ita ba a shafe ta ina kafa hujja ne da fadar Allah ta'ala wal kam arsalna nuha ila qaumihi fa labisa fihim alf sanati illa 50 ama shekara dubu ba hamsin ko ba ka bari da wannan lissafin da akwai kuskure annabi nuha alayhi salam shekarun wa'azi da yayi shekara dubu yayi dubu yana wa'azi ko fahimta ba su yi imani ba bayan an yi ruwan tufana da suka yi zauna cikin kwanciyar hankali da imani da gaskiya da bautawa Allah shekara hamsin ko fahimta ba wai 950 ba ne ko dubu ba a hamsin ba wanda yake faɗin haka bai san larabci ba na Qur'ani an fahimta a Qur'ani idan aka ce sana sana ina malamin islamiyya ha suna nan ko su malama wuce da malama wuce duk suna nan ɗaliban fa duk suna nan su ma to sana idan aka ce sana ana nufin watanni 12 ban ce 900 ba sana na ce kalmar sanatun a ƙur'ani in aka ce sana ana nufin watanni 12 a cikin wahala a cikin tsanani a cikin fari an fahimta shi ne sana shekara ɗaya da aka yi a cikin wahala a cikin tsanani idan ko aka ce am shi kuma watanni 12 ne shi ma shekara ɗaya amma an yi cikin kwanciyar hankali a cikin natsuwa ba tashin hankali ba suna ba jarabawa kun gani amma mu da hausa in za mu ce sana ya muke cewa shekara in za mu ce am ya muke cewa shekara kun ga duk da hausa shekara amma suna da bambanci am shekara cikin kwanciyar hankali da natsuwa sana shekara cikin bala'i da bujina da kaza da kaza da kaza zan ba ki misali annabi yusuf alaihi salam ya shiga kurkuku ya haɗu da wasu mutane guda biyu ko ma'aikatan fada haka wanda har suka yi mafarki ya fassara musu bayan sun fito an kashe ɗaya a yadda ya saura kuma sarki ya mafarki ko aka rafi yadda za a yi ce a je wurin annabi yusuf a cikin kudu ya fassara mafarki ya ce mafarkin da sarki ya yi da ya tashi masa bayani ya ce ya yi waɗansu shanu ramammu guda bakwai suna cinye ƙosassu guda bakwai aka ne da sauransu ka za ka za ka za ka to da annabi yusuf zai fassara masa mamakinsa sai ce kala ta zira'una saba'a ne saba'a sini ne ce ko saba'a ta awa sini ya amfani da ne sana sini ɗin nan jam'i ne ne na sana ko amma me yace sai ce da'aba cikin wahala cikin kunci za ku yi shekaru bakwai kuna cikin wahala amma yanzu ba su shawara kuma haka sun bazaru fi sun bulli illa kalilan min ma ta'qulun an fahimta a ƙarshe ba sun bari a ke min ba su gani ka amur ko sanatun amur ko fa yake yi yi ba su na su wajen ya su wata ne suna cikin walwala suna cikin jin daɗi ana watsayawa ana son rumushi rumbun mu cike da abinci masha Allah babu yunwa kana lura duk kuma salon guda biyu sun zo a ran da ma'anoni da ake ne sana an yi jiki an hankali ya kwanta kun fahimta jama'a to yanzu bari mu tashi da ni da ku mu koma wata aya wanda kuka ce shekara da shekara ga musulmi sai mu ga ita me take ya kuma malaman aushar a fassara mu walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabita fihim zama ko kuma kushi zama na wa'azi go yana wa'azi labita fihim alf sanati shekara dubu yanzu shekara da muke da shi yanzu dubu mu dauko dubu mu aje ta gefe alf me yake sana aiki shekara dubu sana kun gani yana ta wa'azi a kasuwa a kore shi a fasa masa kai a jefe shi a ce ba za mu ji ba a yi ya sha wahala fiye da shekara dubu yanzu salati illa 50 salatin sai ce sai dai banda shekara 50 a cikin dubu eh ba cikin dubu take ba ai am daban sala kuma da ya ga kike ce zai shekara 50 a cikin dubun da take da wahala da matsala kuma shi ciki shi zai mai kyau bari mu ci gaba ba yau kece kike da dankalin turawa dankalin ne turawa kwaya daya biyu uku hudu biyu yanzu kira da dankalin guda biyu sai da gwada ce miki dankalin turawa guda biyu wajen abinda ake ce subtraction kifinta a ɗaiɗewa sai na ce a ɗaiɗe ƙwan turawa ƙwan kaji guda 50 yayi dankalin turawa guda dubu a ɗaiɗe ƙwan kaji guda 50 yayi ki a lissafi yayi daidai wannan an samu tarika a lissafi ce a subtraction mai yi ba kifinta amma in ga zoda ce to dankalin turawa guda dubu a ƙara addition da ƙwanƙari guda 50 yayi addition zai ko amma subtraction fa ba zai ba wani ɗaya biyu sai wanda shi ne ladan subtraction aka yi yanzu ya za a cire shekara dubu na wa'azi a ɗaya biyu shekaru 50 na ƙwarai a cikin dubu to dubun ba su rage kuna lura da ma to wannan dubun su ne shekarun da ya yi na wa'azi ba shekara 950 illa kan nan ba wani ainihin tubuciya ba sanadin daban amfin kuma daban shekaru dubu daban da ya sha wahala shekaru 50 ɗin da hankalinsa a kwance bayan an yi wannan ruwan da rufa na halakar da mutane so yanzu ku gyara littafin ku annabi ne ya yi shekara dubu yana wa'azi sannan bayan an yi wannan rufa na ainihin wato aka yi shekaru 50 shi sa su malamai suka ce ya fi kowa tsawon shekaru ya yi shekara dubu ɗaya da 150 haka wasu ba su ne suka ce shekara 150 ɗin ne a rayuwarsa har annabi adam ya fi shi ya fi annabi adam tsawon shekaru ba annabi adam shekara 1000 kawai shi ne ubanmu gaba ɗaya tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu shekara nawa shekara 1000 ƙarni ɗaya ai ƙarni goma afuwar ƙarni goma aka samu to shi kuma ɗan nasa annabi nuhu alaihi salam yayi sama da shekara 1000 saboda haka wannan tsakar da muke magana da wanda da kike ba sace ake a warakayya shine tsare tsakan dan adam wanda ba domin ana a warakayya ba lakin dan adam ya riga ya tashi kin fahimta kin fahimta to sannan daga ciki muna magana akan hadisi wanda shi ya jamu zuwa ga wannan magana hadisin da annabi ya ce an nuna masa umumi ko sai yake cewa an masa albishir cewa akwai mutum dubu da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, wanda wani daga cikin sahabbai ana ce masa Uqasha ibn Mus'ab, ya roki annabi cewa ya sa Allah ya kashe a ciki. Annabi ya ce kana ciki, wannan kofa aka kulle ta, duk wanda ya zo yana so, annabi ya ce Uqasha ya riga. So annabi bai faɗi wannan zance sai ya tashi shiga gida. Bayan ya shiga gida sai sahabbai suka fara tattaunawa, waɗannan 70,000 ɗin su waye? Wasu suka ce su ne waɗanda aka haifa a musulunci, wasu kuma suka ce su ne waɗanda suka halarci yaƙin Badr da ‘ya’yansu, wasu suka ce a waɗanda suka yi kaza suka yi kaza, kowa ne da tunanin shi. Wasu suka ce su ne waɗanda ba su shirka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida ya samu sahabbai suna tattaunawa. Annabi sai ya musu bayani ya ce su ne waɗanda yake layar ƙarfi ba ta yin ruɗiya, ma'ana suka haƙura da cuta in ta samu su, ba don wai haramun ba ne a sha maganin, amma suka yarda da abin da Allah ya ƙaddara musu. An fahimta kansa na ciwo ba za ta kura kanin wallahi kaina na ciwo, wallahi ƙafata na ciwo, kuma tana kai ƙarar Allah ba ta yi. Suna da kana'a, wadatar zuci na yarda da rashin lafiya idan Allah ya kira musu. Wala yatawul, ba sa yin tafiya a sa wuta, ba sa tafi a wuta a zo a sa mutum a yi maganin da shi, ba sa yin wannan, musulunci ya hana. Sannan kuma wala yatatayyarun, ba sa canfi, ba sa canfi. Lokacin da ake canfi mutum zai kuma kasuwa sai ya zo ya sake tantabar shi, idan ta yi gabas ta gabas ne, in ta yi yamma ta yamma ce ba a nan sa'a ta ce, ko da ya fito ya ci karo da bargela sai ya ce tafiyar nan akwai sa'a, in ya ci karo da hankaka kuma ya ce ba sa'a, ko da ya fito ya ci karo da gurbu ya ce ba sa'a, ya ci karo da makahu ya ce ba sa'a, duk canfa-canfa ne. So ba sa yin wannan. Wannan sai annabi ya ce wa ala rabbihim yatawakkalu, mutane ne masu tawakkali ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, duk abinda za su yi, duk abinda ya same su suna yin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba za a zo a raba dubu-dubu ba, ba ta samu wata wacce ce ta jamu ta tare, ina ta miƙa hannuna mai gaban mai gani ba ta tsaya ta tsaya gaba, ta san cewa ba a wata ba. Ko ba ka bane? Domin ta san Allah ne ya tsara cewa ba ta da rabo. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, wanda ya dogara ga Allah, Allah ne Allah ya isan masa, kuma zai tsaya miki, zai baki mafita, zai baki agaji. Shi yasa ba a ƙarshen ayar sai Allah ya ce wa yarzuquhu ko min haythu la yahtasib, haka ayar take, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Ko ba haka ba? Haka ayar ce wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Saboda haka dole ne a yi tawakkali, a dogara ga Allah. Allah madaukakin sarki yana azurta mutum ta inda ba ya tsammani. Wannan ya tuna min da wani labari na wani yaro ɗalibi wanda yake karatu a ina a wajen malaminsa. Wannan yaro maraya ne, an fahimta, maraya ne yake karatu a wurin malaminsa da shi da sauran ɗalibai a garinsu. Suna zuwa su yi karatu su watsi, sai wata rana malamin yake ce musu, ya ku ‘ya’yana, ku sani fa shi karatu bai yiwuwa babu sana’a, ku yi ƙoƙari ku kama sana’a. A bayyana kowa ya sa tsoron Allah a ciki, ya tawakkali ga Allah, Allah zai taimake shi. Ka ina ma ba ku shawara kowa ya kama sana’an mahaifinsa, in dai ka sa tsoron Allah da tawakkali Allah zai taimake ka. Yaran nan suka ɗauki shawarar malam suka koma gida, kowa yana tunani zai shiga sabuwar rayuwa ta hanyar fara sana'ar mahaifinsa. To sai wannan yaro shi wanda nace muku baraya ne ko ya koma ya je ya samu mahaifiyarsa da wanda bai ma san mahaifinsa ba ko da ya taso mahaifin ya riga ya rasu. Yace mata mamakin jikin jiya da rasun da muka yi da malam ba kuma shawaran da ya bamu da umarninsa a ƙarshe kowa ya je ya kama sana'ar mahaifinsa ya yi tawakkali ya ji tsoron Allah Allah ya taimake shi. Sau da kamar ina tambayar ki da ki faɗa mini menene sana'ar mahaifina. Uwar sai fuskarta ta canza ta ji bata ji daɗin wannan tambaya ba. Ta ce ya kai ɗana ta canza wata sana'a ta kala maganar sana'ar mahaifinka. Ta ce a'a mama ai malam ya ce sana'ar mahaifina kuma kin san maganar malam ta fita uba ba ta fita kowa haka ne? Haka ne? Maganar malam ta fita kowa ta fita uba ta fita miji haka ne ba? Sau da haka abinda malam ya faɗa da shi za mu yi aiki. Ki dai faɗa mini sana'ar baba. Ta ce a'a yaro na. Ya ce a'a mama ya ja ya ja kun san uwaye akwai ku da ƙoƙari akwai ku da tausayi shi ne kawai sai ku saki. Ta ce to gaskiya ana so ka yi sana'ar mahaifinka saboda ya kai ɗana ka sani mahaifinka ɓarawo ne haka yake. Zai sata? Kuku dole haƙura yanzu da shawarar mala. Ya haƙura da shawarar mala a canza wata ko? Da ba a yi sata. Kuma ana sa tsoron Allah sata ne dama? Shi ɓarawo. Ai. Akwai dai abin da ake yi dole a gurin sai an yi wani abu. To ni na ganin tun da wannan ziyarar ta farko ce kuma muna sa ran mu sake kawo wata ziyara ko? Ba ban shi Allah kai mu wani zuwa sai mu ci gaba da labarin. Malam. Ba kuna so mu dawo ba? A wani gani kai a daidai da kurɓe daidai inda uwar ta ce masa ba ban shi sata yake. Na'am? In kuna so a kan zo kin ga daga nan ma zan ci nama sosai zan ci naman sallah zan ci abubuwa sosai zan sha lamurje ana so? To khairan ɗan uwa masu albarka wannan uwa sai ta ce ɗan mahaifinka fata yake yaron da kan shi ya shiru ya ce to shi ke ai tunda da ya malam ne ya faɗi wannan magana kuma ni ita ce sana'ar mahaifi ya ce to zan yi sata kuma zan sa tsoron Allah da tawakkali a cikin sata. Ki taɓa ganin musulman sata? Shi ke nan kawai uwar ta kasa cewa komai sai shiru ta ikon Allah kawai yaro sai ya fita operation ɗin sata da ya fita haya-haya kawai sai faɗa wa gida yana shiga gidan nan da ke ga yin komai sai tuno da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la an yasliqa ar-rajulu min asharati buyutin khairun lahu min an yasliqa min baiti jani da mutum ya yi sata a gidan dali goma daban-daban ya fi masa sauƙi a kan ya yi sata a gidan maƙwabcinsa bai ce wannan gidan maƙwabtan mu ne ya halatta a musu sata ba sai fito a cikin gida. Kun ji irin tsoron Allah mai saka. Ya aiki da hadisi da hannun manzo sallama ya sa tsoron Allah ce waɗannan maƙwabciyar maƙwabta na ne ba a maƙwabta sata amma ina maƙwabtan da suke sata a gidan maƙwabtansu tukun yake da aka sace kin ɗauka wani ɓarawo ne daga gare ki zo burfin tukunyanki igiyar shanyar kayar fi da shanyawa igiya clip da ake sawa a makaka wukarci mara muciya wani cokali na jima duniya da wuka duwa ke dauka ba ba ra'ar kusa bane ba ra'ar kusa da gida ne makwabta ne kuma an hana wannan ya fi illa hada tukwani ingat da robobi da bakuna da bokatai sai fita a wannan gida sai kara matsawa nesa da zama da illa ya wuce iyaka kuwa gida ne 40 da makwabtaka to shi ne ya shiga cikin wani gida kusa da bi a barawo santa yi da haka da ɗan leƙe ɗan ƙanƙanta yana zuwa ya shiga saɗaf-saɗaf sai ya riƙa jin magana a cikin ɗakin da ya yi a gida so sai ya kasa kunni kafin ya kasa kunni ya zo yadda ake cewa shi ne sai ya ji masu gidan ba su yi bacci ba abinda ya ji suna magana sai ji murya uwa ce take magana da ƴaƴanta ashe wannan gidan su ma marayu ne sai ya tuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa katilu yatimin fi jannati ta hasan dalilin da ke makon maraya ta kuma ta aljanna yace to idan ban ce mun kai nan marayu ne kuma ta su kuma ta ce su kamar yadda hausawa suke cewa idan amarya ba ta hango shi ba ne ai ba ta zama ta in yi rumba su ne ba ta kuma za ta karsa shi don ba sai fito bai sata ba ba sun san da barawa mai bai sata ko sai ya zo a wasan ne ha warar Allah zai hana su to ya ta tsoron Allah ce gashi ya shiga gida biyu a dare ɗaya fa hanyar ranar da ya fito kyan sai ya tafi gida na gaba ya ƙara matsawa ciki sai ya ga wani gida mai kyau da fulawa da gas ya ce yawwa wannan gidan insha Allah ya yi kama da gidan alhaji wanda zai da matsala ga mamakinsa ko da ya tura ƙofa gida sai ga gida ya zo ba mai gadi ya tsanta ya leƙa ta can ya ɗan tsallake can ya tsallaka a hankali ya ɗan kafa kar ya rige wani kwano ya ce har sai ne shiga ɗakin da mai gidan yake ajiye kuɗinsa ya ga kuɗi sai ma ruɗu da yawa sai da gaban shi ya faɗi ya ce wannan mutumin da ganin wannan kuɗin da yadda aka yi fitar da zakka ba bai fi da zakka ba wannan kudin ya yawa inda an fi da zakka ne kamata ya haɗa shi ne ya zauna ya kirga kudin ya kirge su kaf sai ya ware kudin zakka wannan haƙƙin Allah ne to sanda zai gama wannan kirgan da ware kudin zakka lokacin sallah ya yi na asuba shi alhaji fa yana can da iyalinsa bai ma san da yake faruwa ba cikin gidan shi cewa sun yi bako bakon barawo shi ne kawai su ne fito tsakar gida shi barawo don bai san ɗakin alhaji ba balle ya yi guda ba su kawai yana zuwa sai kwaɗa kiran sallah a tsakar gida alhaji na ɗakin sa kawai sun yi kira sanda Allahu Akbar Allahu Akbar suke yana nemo hajjiya ke hajjiya kun yi sabon lada ne ne koya aka yi su su kai sai fara suka ma a cikin gidan da nake zuwa ya ba ta yi yau suka tashi kawai sai ka kuma sai ga mutum a cikin gidan da kira sanda wane ne kai ni ne kai ne kai ne wa yake niyi farawo kaza ko bi sallah lokacin sallah ne eh arau alaji kuma sai ko ya taba ya fito ne ko kare ya fito yace ka fito aka yi fito a tsorace yace to ai da masallaci ne ke nace yau Allah zai sallah tare da ai jami'in mutai ce kuma kai ne limanci da gidanka muke da annabi ya ce ba a mutum limanci a gidansa sai da izinin sa laji ya sallah da kamata ne murya tana rawa yayi aka idan da sallah alhaji ne kalle shi ce ta ce me ya kawo ka ya ce ta ji labari da ni ɗalibi ne na malam wani a unguwa kaza a wuri kaza ɗaya daga cikin ɗalibansa ne ni yayi mana nasiha wata rana ya ce mu kama sana'a kuma mu ci gaba da karatu a haka ne karatunmu zai yi albarka domin karatu ba sana'a babu albarka a cikinsa da ba ya ce da awon ma ba ta yiwuwa sai da me sai da dawa sun babu dawa sai a yi dawa ko yawo saboda haka ne a ce ba mu shawarar kowa ya kama sana'ar mahaifinsa ya sa tsoron Allah Allah zai ba shi mafita to shi ne ni kuma da gangan tambayar mahaifiyar domin ni maraya ne na taso ban da uba na tambayar sana'ar mahaifina domin in yi aiki da shawarar malam ta ce min fata yake yi ni kuma bayan mun yi jayayya da ita a kan ba ce na yi wannan sana'a ba dai a ƙarshe ne ta ƙare da dole na ci gaba da sana'a amma ya gina da kan tsoron Allah to ka ji dalilin da ya sa na shiga sana'a fata kuma yau din nan na fara sana'a ashe gidan farko ashe gidan makwatanmu ne na kira da hadisin manzo Allah da ya hana fata ban yi musu fata ba na shiga gida na biyu ashe marayu ne da kuma tuna da hadisin manzo Allah da ya hana da muhimmancin falalar taimakawa maraya nan ma da yin satan ba na fata to shi ne wannan gidan da aka shi ne gida na kuma na ga alama ko ba a faɗa mun bare nan ba gidan marayu ba ne domin ga ka a gabana kana da rai kuma na shiga ɗaki na ga kuɗi na fahimci sha baka fitar da zakka ba saboda haka ni kuma na ƙirge kuɗin na ware kuɗin zakka yanzu kuma zan je in maka sata da ta kawo ce sai da abin kawo zafar keke komai kawai yana ta faɗa mutum abin da ya ɓoye shi ne ya ce mu je in gani ya raka shi suka tafi ɗakin da kuɗi yake alhajin nan ya duba kuɗinsa da lissafin kuɗin ya sani da abin da wannan yaro ya kusan na zakka ya yi daidai ba kuskure sai ya ce to yaro na ni ina da shawara me zai hana ka daina sana'ar satan nan ka dawo gidana ku zauna kai da mahaifiyarka ka zama ɗana ina da iya ƙwaya ɗaya ban da kowa an aura mata ita ka zama sabbi sai ka daina sata ya ce na yarda a wannan rana kamar ya tawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu ko bai yake billahi ya ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a rana ɗaya daga kusan shi Allah ya ba shi sana'a ya ba shi zirgi ya ba shi mata shikenan yanzu albashi da rika biyan shi ba fata zai zama ina fata ana fahimta saboda ya sa tsoron Allah idan mutum ya sa tsoron Allah zai ci nasara shi yasa na ce a zamanta kewarki da mijinki da ƴaƴanki ki sa tsoron Allah ke ba kar ki ce sai an cuci wacce sai an fitar da ita sai an mata kaza ko sai an ma ƴaƴanta kaza idan kika yi haka to kina kashe kanki da kanki annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo Madiyana ya ga mutane yana shayar da dabbobi a rijiya ai tsayawa yana kallon su a lokacin da wasu mata suka zo da dabbobi suna tattare su ko ya ce musu ku me labarin ku suka ce mu ba ma shayar da dabbobin mu sai mutane sun gaba sun tafi saboda baban mu mutum ne mai daraja ya gane wanda ɗan gidan babban gida ne masu mutunci ne an fahimta annabi Musa ya shayar musu da dabbobin ya ba su a matsayin su nan mata bace tana buƙatar namiji a tare da ta wanda zai tsaya kan al'amuran ta kamar yadda Annabi Musa ya tsaya kan al'amuran da yake yaya mata kuma sun ce baban mu tsohoyi saboda su ba da uzurin cewa babu ne yayi maza ko kalle da za su zo su yi wannan aikin ce mu gane shi asali shine namiji ne yake yi wa mace hidima Annabi Musa ya yi su wannan aiki ya kuma koma ƙarƙashin bishiya ya roki Allah ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah bisa ni ba da kai sokar a gare ni har yanzu ni talaka ne ina buƙata a wannan ranar Allah ya bashi abubuwa da yawa ya bashi sana'a ya bashi mata ya bashi dangi da sarfai Allah ya ce fa ja'atu ihdahuma tamshi ala iyali sai ta dawo kana tafiya kunya kuma shi kunya yana daga cikin kwalitin da ake buƙatar mace ta kasance tana da shi idan kika zama mai kunya da samun kai to wallahi tallahi kin gama samun maganin farin jini ba ka jira wai sai kin je an baki kwalli kin sa a idanki ko wata hoda ko wata barbaka kuma ku ko ki je gaban maza kina rangada ki ta surutu ba ki kamar an bude famfo in ci kere ki rinda murmushi haka a ga haƙoranki kowa zai miki magana uwa ya ce miki haka ki zama mai kunya ki kama kai ki gani wallahi za ki ga yadda samari suke dan bo zuwa da yanku suna da yawan wani sai kin zaba sai kike zuwa ga kike ce ai malam mun biya mu magana ai malam dan salama ya mu magana ai malam wani to wallahi za mu zaba kun ga sai an zaba saboda Allah ya bulbulo da su da sanar da ya amma in kika zama ballaga na ba abin da za ki samu dan ba wanda yake so ya aure wanda ba ta da kamun kai kun ga Annabi Musa ta kira shi ta ce inna abi ya dukuka ne ya jiji yaka ajar masu aika rana kuma da yanzu yar ta ce a doke shi aiki ya a basu ta ajir inna kaira ba lista ajir ta tsawiyar amin a doke shi aiki kuma ya ce in yi uridu an wanke haka inda bana kai ya hatai ne ala an ta ajira ne kuma ita ce saboda haka haka yi wannan samaniya hijjaj ma nan burin akwai wani gyara shi ma da nake son mana mene ne samaniyar hijjar ala an ta ajura ni samaniyar hijjar wa yan atmamta ashiran fa min indak wa ma uridu an ashqa alai da za yi wai a ce wai za ka mun hidima na shekara 8 a matsayin sadaki in ba ka cika 10 ba matsala kai ka so wace ya ce za a wurin mutum a ce ai bautar shekara 8 shine sadaki a wurin ta kuma da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara nawa Annabi Musa yayi yace aqwalul ajrain aqwalul ajrain tsakanin 8 da 10 ne tsawo Annabi Musa sai ne shekara 10 to ran gurbin mu ma muna cewa shekara amma ba shekara bane kuskure da mun hijja mu sai mu ce shekara shekara ta kas amma hijja ba shekara ba ba wata ni 12 bane hijja hijja shine generation kakan dabbobin idan dabbobi suka yi wuya za su samu hijja da wanda ka sace haihuwa an samu hijja ne haka generation din haihuwa su haihu su tafar tun kiya su zo take haihuwa shekara to irin haka misali kun lura ɗayan masar ba su zo yake haihuwa ɗayan masar su zo yake haihuwa kowane wata to yanzu kuka sani a Qur'ani ai ba a ce wai ga irin ma dabbobin da zai ciwo ba an ce to an ta'ajjura ni samaniya bi da stock wani irin dabba ce take jiya ka ga tsirin masar ne wata takwas ne kawai amma hankali bai dauka in zo gidan mahaifinki in yi masa bauta na wata takwas shi ne sadakin auren ki a gare ni ya halatta hankali bai dauka amma a ce shekara 10 ina cikin ƙauya ina shan wahala duk wai saboda biya sadakin ki ko dai duk atishawa ina ga dala ce za ta faduwa ina da rigiyin gara ko haka bane shi da dama da saboda atishawa da ta zuwa sai mun nasaba ta zo sannan ki atishawa sai dan kika samu mai waye kuma sai ya samu yanda zai tsaka da kura a gidan kullun kita ki tafi da dala Allah ya shirye da mu saboda ka yi uwa mu ji tsoron Allah zaman to mun karbi abinda Allah mai cikin sarki ya kara mana na zama a gidan auren mu lokacin da Allah ya kaddare cewa kuna da abokan zama ba ke kaɗai bane a wurin mijin kike yake ta amara yar uwar ki ce ba kishiya bace kishiya ba kishiya bace kishiya abokiyar zama ce yar uwa ce ita abokiyar neman aljanna ce kishi yake ita ce ta aljanna ko ne matan miji ke aljanna wallahi ita ce kishi ki aiki tukuru dan ki shiga aljanna za ka zama baiwar ki ne duk ni'imar da Allah da Allah ya faɗa a hadisai da ayoyin alqur'ani wallahi za ka koma ita ce baiwar ki a cikin aljanna in dai kin yi da a kishi ga aljanna amma idan kici ba kuma kin yi asara ko ba haka ba so da kike da kishiya a matsayin kishiya ki dauke ta a matsayin abokiyar zama abokiyar gwagwarmaya ne dan samun rahmatin Allah dan samun gidan aljanna ina fata ana fahimta domin kika fitar da kasan cikewa in kika fitar da ayyukan kasan cikewa domin ya'yan ki ya'yan miji ki ke ba ki da yaya mace ba ta da yaya ne ya'yan duka da kika haifa ya'yan miji ne ya'yan miji kuma ya'yan duka matarsa ya'yan duka matarsa kuma duka nashi kwanda yake domin zai iya cewa koma gidanku amma ƴaƴan da kika yafa zai ce su koma gidansu sai dai su ce kai ma baba koma gidanku dan sunan ne gidansu haka dai ko ba ka bazama ba shi ke ce ba kuwa ke kuma ta kalli da kyau domin shin tadda kishiya ko ƴaƴan kishiya kashe kai ne kuma zalunci ne Allah ba zai tsale ba wallahi sai ya dauki fansa akan duk wanda ya wannan bari ba ku wani labari wani bawan Allah mahaifiyarsa ta rasu dama cin cincini ubansu ya daɗe da rasuwa to daga baya sai uwar ta rasu da aka je aka saita makwanci aka binne ta da ya dawo gida mutane sun yi masa ta'aziyya an ɗan daddaita da jama'a haka sai bacci ya ɗauke shi sha haka kawai sai mafarkinta ga ta a cikin mutaran jaranda tana ce ana mata azaba azaba wiwi ta cikin tashin hankali wannan mafarkin shi ne ya farkar da shi bai ji daɗin wannan mafarkin ba har da za a yi dama ya ji daɗin shi ya tashi ya ci gaba da harkokinsa yana ganin ai mafarki ne da ya sake bacci bayan kwana biyu sai ya ƙara ganin sa cikin azaba da tsanani ce wannan irin mafarki ne da ya kuma yin bacci na gaba ya sake mafarkinta a cikin azaba wannan ya faru sau uku ya ce wannan ba abin zama ba ne ya tashi rankai-rankai sai wajen malam ya kuma akar masa lawo ya ce malam kaji abin da gani alamin ya shiru ya tambaye shi halin mahaifiyarsa ya ce akan tana kan tana arzi tana da kula bakin gurbin su shi ba zai iya cewa ga abin da ta yi ba to shi ne malamin ya ce kai ne ka koma kai ta mata addu'a kawai ka dinga roƙon Allah to shi ne wannan yaro ya koma tun daga wata rana yana addu'a Allah ya yi mata azaba ya fidda ta daga halin da take ciki na azaba haka yake ya ce duk sanda zai kwanta ya yi mafarkinta to a cikin azaba zai ganta shi kuma duk sanda zai addu'a sai dai ya manta har ya maida abin ɗabi'a duk sanda ya sallah sai ya sa sa addu'a Allah ya yi masa wannan abin ciki bai daina addu'a ba kuma bai daina mafarkinta a cikin azaba ya ce haka aka dinga yi har tsawon watanni shida da mutuwarta aka ci gaba tsawon shekara guda yana ganin ta azaba tsawon shekara biyu a azaba tsawon shekara uku a azaba shekara huɗu a azaba shekara biyar a azaba shekara shida a azaba shekara bakwai a azaba shekara takwas a azaba da mutuwarta sai dai shekara takwas duk sanda zai mafarkinta a cikin azaba yake ganin ta shi ko bai ne masa addu'a ba ya ce a wannan shekarar takwas ɗin ne wata rana da ya mafarkinta kawai sai ganta a cikin ni'ima ya ga tana murna tana jin daɗi ba a cikin azaba ba amma farko ya ce mata ya ki mama ya Allah ya rikita ce Allah ya gafarta mu Allah ya mun rahama Allah ya sa ni a aljanna yace gari yaya tace da addu'ar da kake mini addu'ar da kake mini Allah ya karba ya gafara ba mutum musala bukatar addu'a gare ni bayan ki yace da sarasu bayan ki da yarasu mijin ki da yarasu dan ki kawar ki makociyar ki yayyi kawar ki duk da sana mura da su duk sai da zamu gidan gaskiya muna kuma rasu ne sa addu'a addu'ar da kake ganin kamar ba ta da tasiri wallahi yana da tasiri tana da tasiri sosai yana musu amfani ni zan ba ku wani misali guda ɗaya a kai amma bari in ƙara samu ku wannan to shine shi kuma yaron sai yake ce masa kai ce ko mama menene janyo ake miki azaba tsawon shekara ta ce kare bari kawai ya kai ɗana wala kaza ɗan uwanka ɗan kishiyarta shi ka tabbata bai kawo ba ta ce ai su kuna ƙarami kana ƙarami yana ƙarami idan zan ba ku nono sai zuba kofin nonon ka lafiyayyen ki girmo da shi kuma sai ƙara mai ruwa shi ta ce wallahi saboda wannan ake min azaba tsawon shekara ta gane shi ɗan kishiya wala alla uwar ba ta gidan ko ita ma ta riga ta rasu ko kuma ta fita dan da ke gidan da zata dan sete ciwa-ciwa dan ta ta cika masa abu aure shi kuma wancan dan kishiya ta toye ma auren sa ta ce nono yake zuwa ba ruwa na dan da dan uwanka kai kuma naka yi sa shi cikakken kindin mu kasa saboda ni kai ne ana ta ce wallahi saboda wannan ake mun azaba shekara ta su mata ku ji tsoron Allah idan har dan da aka haifa kun masa haka Allah bai kyale ba ina ga uwarsa ina da shi kan shi uban nasa ba ta nan suke yin abubuwan da suke yi dan su saka fitila a cikin gidajen aure Allah ya ce to kamar yadda nake cewa addu'a nan tana tasiri akwai wani gari da ake cewa nasir a saudiya a matsatsar sharqiya makabarta ta wannan nasir din a nan wannan abin ya faru da nake son ba ku labari kissan nan mabuci kissar malami ya ce na kwanta bacci kawai sai ne mafarki ga kaburburan nasir din suna ta buɗewa mamata suna ta fitowa suna kiran sunan wani suna cewa wani ina kake miji mijin ɗinka ina kake wani ka tsale ni kwana biyu ba ma ganin ka wannan mafarkin nasa ya tayar masa da hankali ya yi bacci daga bayan sake mafarki wanda ya gani shi yake ƙara gani suna fitowa a kwakwanci a cikin kaburbura suna kiran sunan wani ya sake yin mafarki shi ma da ya ga ya haka sau uku to kawai tunda shi ma da ni sai ya tashi binciken wane ne mai wannan sunan ya je can ya bincika ya je nan ya bincika duk inda ya je babu kai har wurin samari aka tura shi mai ɗan shaye-shayen wanda su ba su damu da addini ba ba na koda ba sa shan kayan maye amma dai suna ɗan busa sigari ba wai ɗan sigarin ma ba ko ba ne sigarin ma haramu ce yawa sai yake tambayar su wane ne wani sai su ba su san shi gaskiya can sai wani sai su ce kai wani ne ya kira sunan shi ne ya nisa kai asalin sunan shi kenan ta sai su gani ana ɓoye suna ga an samu wani nickname a ce sunan shi askwaroro alhali a ce sunan shi Ibrahim ko Ahmad ko Muhammad ko amma sunan ya bace wannan sunan lajina na gayu ya boye da wancan ki ciya ya karfin kiran kanku ko ku bari ana kiran ku ko yayin ku da muga da sunaye don wallahi sunayen da ake kiran ku da shi a duniya da shi za a kira ku ranar kiyama da an tashi kiran sunaye za a ce Khadija diyar wanci Aisha diyar wani Maimuna haka komai da komai amma ana ce miki Maguz haka take da an ce Maguz a lahira Allah ya tsare la hawla wala quwwata illa billah. Saboda haka wannan bawan Allah sai aka ce ai wala ne liman ya ce a nuna masa shi yana zuwa sai ya sa aka sallama shi ce ko da gaishe ba wani mutum bane wanda za a ce da alamar addini ko kaza sai yake tambayar sa tsakaninka da Allah kai ne wani ce ni ne wani suna na kaza a cikin cikakken sunan shi wancan da yake ji a makwanci wannan sunan da ake faɗa da ya fi shahara ya rufe wannan sunan shi yasa ba a san shi ya ce me kake yi na ake alkhairi me ya faru amma wanda yake da alaƙa da mamata ya ce ba abin da nake da dai tunani sai ya kasa ganewa sai ce kai menene alaƙarka da makabartan nan ne makabarta kuma ko me ka tuna ka je ka kai ziyara wurin ko ka wuce ko wani abu ya faru sai ya bushe da dariya ya tuno sai da ya yi dariya ya kai ya ce ai kawai jikina ne ɗan yi nauyi haka ina jin kasala da abubuwa ga su nan ne wani lokaci kafa ta ɗan kumbura shi ne na jorin likita likita sai ban shawara yanzu da yin motsa jiki ko da tafiya ne ya riƙa yi na minti 30 a rana kullum to shi ne na ga daga inda nake in je in wuce in yi tafiya kafa in dawo zuwa da dawo awa ɗaya ko hanyar da ya fi dacewa sai da cikin makabarta ne ke wuce ni kuma duk sanda zan wuce sai na kai a makabarta na ce assalamu alaikum ahlan diyarin min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bi kulli khair wannan addu'a nake kawai in zan dawo ma an kare in na wuce in kare kullun na kai kuma likita ya sani in yi abin na wata ɗaya ne kuma wata ɗaya ta cika shefa da daina zuwa kuma na samu lafiya ka gani masha Allah wallahi malamin kawai sai gini ya ce to wannan shi ne dalilin da ya gani ashe duk sanda yake wucewa ya masa addu'an nan suna jin addu'a tana musu tasiri duk mabaci ai idan musulman duniya suke addu'a yana samun alkhairin addu'a ne sabu an ce ai wa iyayen mu addu'a ai wa kaza addu'a wallahi addu'a ana kai musu suna samun rahama to shine da ya yanke ya rena addu'a suka zo suna ta neman shi ina kake wani ina kake wani yanzu ma ai kanki da suka rasu shekara kaza ya sharban ne ki musu addu'a gudun ki fa da yarasu ko ki sake wani aure kin manta da shi ya ko kin yi aure mijinki ya mutu sai kika sake aure a cikin kike wato mijinki addu'a ku ina fata ana fahimta to saboda haka ɗan uwa mu ji tsoron Allah abu na ƙarshe wanda nake so in tsaya a kansa shine wato hikimar aure wato qada'ul waqar biyan gari da ta sha'awa na dan adam da Allah ya sanya ta a jikin dan adam wato Allah ya sa ta mace ba za ta iya rayuwa ba sai da namiji kamar yadda namiji ba zai iya rayuwa ba sai da mace mace abokiyar rayuwar namiji ne kamar yadda namiji shi abokin rayuwar mace ne inda namiji zai zauna a inda yake ya rika rayuwa gaba ɗaya ba mace ko ɗaya to sai kuma ta saka ne kwarai da gaske zai mace kwalle kamar ba mutum lafiyayye ba mace da za ta zauna a inda take ta rika rayuwa ba namiji ko ɗaya to za ta zama kamar ta tafiya kuma girmawa ne mutum yana wucewa yana ganin ɗan kwali da hijabi suna yin girmawa ba matarsa ba ce ba yayansa ba ne ba muharramansa ba wani nau'in aman ne yake tare da shi mace tana zaune kawai tana ganin gemu da hula suna ɗan rigitawa tana samun wani nau'in aminci ba mijinta ba ne ba komai ba ina fata kuna fahimta haka Allah ya ɗabi'antar da rayuwa domin shi mu'anaka da yadda Allah ya faɗa a waccan aya li taskunu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa gare shi annabi adamu a cikin aljanna Allah ya halicce shi babu abin da babu aljanna an fahimci wannan ku amma da Allah ya kalli halittar dan adam sai ga akwai abin da ta rasa ya kamata ya baka ba wani doki aka samu mu annabi adamu a aljanna wanda zai rika kashi da shi a cikin aljanna ba mace aka halitta masa matarsa na Hawwa ne ya farta bacci ko yana farta sai ga mace a kusa da shi kawai fa'ali ta biha fa'ali ta biyi shi kenan dama da taskunu ilaiha kun ji yadda aka yi to akwai gariza a jikin ɗan adam namiji da mace garizar sha'awa ya za a yi a danne wannan garizar a biya wannan sha'awa shi ne sai Allah ya halatta yin aure sai ka aure mace a hanya da ta dace a wurin iyayenta ka nemi aurenta ka biya ta da kinta an fahimta ya zama halal ɗinki ki zama halaliyar sa ina fata kuna fahimta ta wannan hanyar zaka biya bukatar ka biya bukatar ta domin babu wata hanya ta halal wanda zaka bi ka biya bukatar ka in ba ta wannan hanya ba shi yasa Allah ta'ala ne siffarta mummunai sai ya ce wallazina hum lifurujihim hafizuna illa mene ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai Allah ce fa man yattaqi wara'a dhalika fa ulaika hum al-adlun duk wanda ya bi wata hanya da zai biya ma kansa bukata ba ta hanyar aure ba to ya nome ƙetar iyaka shi yasa ya zama to istilahi haramun ne abinda yake cewa masturbation ina fatan ana fahimta zinar hannu haramun ne yana cikin ma wara'a dhalika saboda haka waɗannan kaɗan ne da cikin hukumomin aure daga ƙarshe ina muku wasici da jin tsoron Allah domin ita ce wasiya ta mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah ya sha wal sayyidul ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika na ji wasici ga al'ummar da suka zo gabanin ku da kuma ku kanku a ƙarshe ku ji tsoron Allah kana ka duk wanda yazo zai miki nasiha yace ki ji tsoron Allah to wallahi kin riga take so a gyara
eh sai Allah ya rufa shi
Allah madauki sarki ya mana jagora kuma yadda da malam yana zaune shi ma zai ce wani abu daga nan sai a rufe da addu'a wannan tana ce assalamu alaikum malam muna muku fatan alkhairi Allah ya saka muku da gidan rahama Allah ya sa ku gama duniya lafiya mun ji daɗi wa'azin ku sosai da jiya da yau mu kuma Allah ya sa mu amfana ko ni amfani duniya da gobe kiyama Allah ya saka muku da gidan aljanna Allah ya maida ku gida lafiya ga wata baiwar Allah tana neman addu'a ga malamanmu da aurenta ya samu tangarda Allah ya daidaita su da mijinta da sauran yan uwanmu mata a tashi lafiya Allah ya kare amin mun gode wannan baiwar Allah muna miki addu'a Allah madaukakin sarki ya daidaita wannan al'amari Allah madaukakin sarki ya jacce auren ki da mijinki Allah madaukakin sarki ya sa ainihin wato wannan tangarɗa da ya samu to ya zama nukta ce ta gyara wanda kuma har abada ba za a san samun damuwa ba da izinin Allah da ita da sauran dukkan gidaje na musulmai idan kuskure ne daga gare ki muna miki addu'a Allah ya baki ikon gyara wannan kuskuren kuma ya sa kin gyara kuskuren ki kuma ki yi nadama kuma ki ɗauki harama na gyara idan kuskure ne daga mai gidanki Allah madaukakin sarki ya sa ya gane kuskuren shi ya sa kuma ya yi nadama ya zo ya nemi dama ku koma ci gaba da rayuwar aure ya zama to albarka da alkhairi ta ka sauka a wannan gida na yayan ku kuma Allah musu albarka tambayar malam fa ta dazu tambayar da malam yayi dazu muka ce to zamu amsa a lokacin karatu ko yayi tambaya ne akan ana cewa a rabu da iyaye lafiya idan a rabu da iyaye lafiya shikenan kun ba wata alaka yace akwai alaka rabuwa da iyaye lafiya in sun rasu ba shi ke nuna ka rabu da su ba akwai ayyuka na biyayya da za ka ci gaba da musu kuna nan tare addu'ar ma da kike musu biyayya ne sada zumuncin da zai saduwa sai da su ki riga zuwa kina ziyartar ƴan uwansu yayyen su kannan su kullinan su duka ana rubuta miki ladan cin wa iyayenki biyayya ne sai ka alaka ta da iyayenka ba sa yin kewa sai shi malamin kansa ya mutu har ya bar duniya ƴaƴansa ma ya ɗora su akan wannan alaƙar za su gaba da wannan alaƙar haka ita ya alaƙa iyaye da yaya so ba ta ƙarewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi wanda abdullahi da umar ya faɗe shi yana tafiya shi abdullahi da umar tare da shi da sahabbansa suka zauna suka yaya da zango a wuri sai ga wani balarabar ƙauye ya zo inda suke sai Abdullahi ibn Umar yake tambaye shi kai wane ne sai ce ni ne wane dan wane yace masa ina ne garin ku yace gari kaza yace baban ka shine wane wane kaza yace kware ne baki baban ka shine abokin Amirul Mu'minina yace kware ne baki Umar dan Khaddam lokacin da Amirul Mu'minina yana da baban sai yana zuwa Madina ya zo wurin Amirul Mu'minina yace kware ne baki ali kaza ne sai Abdullahi ibn Umar ya taso da sauri ya rungume wannan balaraban kawai ya shugabce shi yasa aka dauko kaya aka bashi jakin da yake kan sai ya sauke sai aka bashi yasa mutane su ƙara mai ka aka ci ya kike masa wannan dan kawai ne in ka dan bashi dan gora dan wani kawai shi ne kai wannan fa abin da ya kuma ina masa haka baban sa aminin baba na Umar baban sa abokin baba na Umar ne yace domin da kulle yana da Allah yana cewa inna min adarril burri an yasila ar-rajul mudda abihi wa ahlihi wa lahu da da khabiyayya da tsadiyya yasa ya sadar da zumunci mahaifansa bayan bayan ba ta rai yayin ma ta kirin kar su yara sannan su babanni ki innoni ki gobanni ki ci gaba da fada su kina jike su kina mutunta su ana nan da samu kina da biyayya da yayi kawayen su wanda ke da cewa wannan abu kin babanki ne mata ke gaishe shi kamar babanki ne ga to wannan shine a cikin ce alakar ba ta yankewa sai a gaya mata kuma da ci gaba da addu'a ne har iya rayuwa kuma daga ciki akwai shawara ki tsara yayinki ki ce ku zo ku yi baba na addu'a labari da ya so kakanku kina addu'a kina cewa amin za su gane abin da kike yi tun wa kafin ki ka tsara addu'a shi ne baban ki kin samu ladan sa ku aiki da ku ke ma kina mutuwa a yanki nan guda huɗu guda biyar za su tsara na su yayin suna miki addu'a kafin su suma wani tsarki amma ba ki taɓa tsara yayinki ki ce ko baban za addu'a ba ko kuwa mijin addu'a baban ku duk ba ka yi sai dai ki ce a ta ci addu'a Allah sa a baki kwasan farko a dashi ba ku ce ba wannan ta ce assalamu alaikum malam tambaya me ya hukunci wanda ake zargin an yi masa asiri sai ya je gurin malami da ya kama da ya kamata kuku ya je wurin malami da ya kama dabu da boka yawa kama da boka ya ba shi wani abu domin ya yi amfani da shi to boka da kawai wani abu kama da boka a yi kawai ta zai gurin boka an fahimta ya yi amfani da shi to amma fa malam wanda ake nemawa maganin ba a san ransa ba san ransa yake amfani da shi ba ta bar shi kawai ta roƙi Allah ya ba ta mafita ba amfani da bokaye ai akwai abubuwa da yawa da bokaye suke wanda yake sai ku ji ana cawaye malamai ba malamai ba ne bokaye ne eh wani lokaci Allah ya sa mun zo garin ayi magana akan bokaye to me hukuncin wanda ya amfani da wannan abu inda kin san bokaye ne dole ki bari ki ta istighfar kin fada cikin wancan hadisi kin ci zaman to in akwai ikrah an takura miki ne to ba zai fice bane amma ki ci abin kawai ki amfani da shi Allah ya kai ku gida lafiya Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya saka muku da gidan aljanna ko gidan rahama amin muna godiya da wannan hadisi so daga nan zan tsaya ina fata Allah mai kusanci ya muku albarka gaba da Allah ya shirya muku zuri'a ku Allah ya daular da ku lafiya a gidajen auren ku ƴan mata a cikin ku Allah ya ba su mazaje na ƙwarai samarin garin nan Allah ya ba su matan kirki duka Allah ya ƙara mana aminci da zaman lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله زين كاوكو كوسي أمري في الصف أوكي في الصف